من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت بومشا بيار قوات رمضان جرى منزل الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة لليه دولة لاتين دا تقوز زامن شكبه دا كراتوها وانا مسلاتي إن شاء الله تعالى كما ريد داك سابة أتيمان واتا من الحرمة واتا رمضان منا كراتو تكين القرآن من جلما ومنا كراتو تكين سورة التوبة أكراتو دا يقباتا منزئة آية تا 22 zamu tashi ayata 23 insha Allah ta'ala. Kafin ci gaba da karatu ga tambayoyin da aka turo, wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayarsa ita ce, in mutum zai yi qiyamul layli zai shafa'i da witri bayan ashamne ko zai jinkirta shafa'i da witrin sai bayan yayi qiyamul layli? Dajewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Ij'alu akhira ma tusalluna fil layli witra," aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, ku sanya karshen abin da za ku sallata da daddare zama witri. Ya sanya witrin a karshe, haka indai ya san zai tashi ya kara nafili, to ya dace a ce ya jinkirta witrin har sai karshen dare. Amma in yana kokonto misali kar kuma in yayi bacci ya makara ko kuma ya kasa tashi, to wannan zai iya yin wutirinsa bayan asham. Idan yayi wutiri bayan asham sai kuma yayi sa'a ya tashi zai yi nafilfili, to ya halatta gare shi yayi nafilfili ba tare da sake wutiri ba, sai kawai yayi nafilfili shikenan, ba zai sake yin wutiri ba saboda ya riga yayi wutiri a farkon dare. Amma yana da tabbas insha Allah zai tashi, to ya jinkirta wutirin har sai bayan ya gama nafilfili. Wallahu a'lam. Wannan kuma bayan yayi sallama yace, da kuma bayan gaisuwa yace tambayarsa, shin menene hukuncin wanda tayi aure a ƙauye bayan dama a birni take da zama, kuma anan aka haife ta, ma'ana birnin? Don ana cewa akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, duk wanda ya tashi a birni kuma zai yi aure a ƙauye, to ko rakiya makar a yi masa. Allah saka da alkhairi. A wannan ba daidai bane, ban san inda ni ban taɓa ji malami ya ce mutum ya tashi a birni. Yanzu misali mace sai ta samu miji na ƙwarai a ƙauye yake zaune, kuma ta ga za ta iya, za ta je babu wani abu, ta yi aure yadda ya dace kuma ya dace da shari'a, babu wani rakiya, a ina ne ce ko rakiya kar a yi mata? Dama a ina ya ce a yi rakiya in a ma birnin aka yi aure? To wannan wani abu ne wanda kawai ake so a hana mace yin abunda Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai abunda ya bayar shine kula da addini da ɗabi'u in za a yi aure, ba maganan ƙauye ko birni a ciki. Yawa, in mace ta samu miji na ƙwarai kuma ta ga ta shirya duk inda take so, ko a birni ne in ba ta son gurin, to bai dace sai ta yi aure ta je gurin ba, ko a ƙauye ne kuma in tana so, kuma sannan aka samu mutumin da ya dace shikenan sai ta yi aure. Walillahi alhamdu wal minna, wallahu a'lam. wannan bayan yayi sallama yace shin da gaske ne ana yafewa mace ko namiji zunubansu daga ranar da aka daura musu aure? Ba da gaske bane, aure ba sharadi bane na gafarta zunubi. Ha, indai haka ne, aida sai wanda ba su yi aure ba su yi ta fantamawa, sai ran da kawai suka yi aure shi kenan, sai su dawo su kenan sun yi aure an yafe musu. Wannan ba gaskiya bane, ba daidai bane. Allah na gafarta zunubai ga wanda ya aure ko bai yi aure ba, in ya tuba ya daina zunubi Allah sai ya yafe masa. Amma in mutum yana zunubi yayi aure yana nan da zunubansa, sai in ya tuba Allah subhanahu wataala ya yafe masa, to shikenan. Yawa, wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace tambayarsa ita ce, malam me hukuncin wanda babansa ya bashi kudin a caba aika zuwa wani wuri, sai mutum ya je da kafansa, kudin a caban da aka bashi kuma sai ya sayi wani abu da shi don amfanin kansa? Bai kamata ba, bai kamata ya sayi wani abu da kudin ba sai ya gaya wa baban nasa. Lokacin da babansa ya aike shi, zai iya cewa yana da bukatan wannan kudin a caban, zai iya zuwa da kafa, zai je dawo kuma akan lokaci. In babansa ya masa ya yarda masa shikenan, kudin a caba ya zama nasa, sai je da kafansa ya dawo. Amma in ba haka ba, babansa ya bashi kudin a caba sai ya je da kafa ya dawo, sai ya kawo kudin a caban sai ya dawo babansa, ya ce wannan fa, ce a kudin a caban da ka bani ne kawai sai na je da kafa na dawo, da kafa na je na dawo, shi yasa ban hawa caban ba. To yawanci wakili zai ce to je ka da shi kawai, kaga ka ce halal ka huta, ba ka je kana ta abun nan ba. Amma in ka je ka dawo da kafa, sai ka mayar masa da kudin a cabansa, ka yi ihsani wa mahaifinka, ka kuma yi masa tsa'a da ci daji, wallahu ta'ala a'ala. Wannan kuma bayan yayi sallama da fatan addu'an alkhairi, yace gaskiya Allah ya jarrabe shi da ƴan uwan mahaifi marasa kirki, inji shi, yace sun yi watsi da su bayan mahaifin nasu ya rasu, kuma a daidai lokacin da suke bukatan taimakonsu, bayan kuma dukkansu a ƙarƙashinsa suke har zuwa rasuwarsa. Tabbas mahaifiyarsu yace ta sha wahala sosai wajen kula da al'amuransu, hakan yasa yace ya ɗauki alwashi rama duk abin da suka yi, rama duk abin da suka yi mahaifiyarsu, suka yi wa mahaifiyarsu idan ya girma. To alhamdulillahi yace Allah ya rene shi kuma ya girma, kuma zuciyarsa ta canja don suna bukatan taimakonsa, yace yanzu haka sakamakon Allah ya ɗaukaka su shi akan yaransu, akan ƴaƴan wa'incan din dukansu gaba ɗaya. Amma matsalan shine mahaifiyarsu kuma har yanzu tana fishi da su, sannan kuma ta hana su taimaka musu ko kadan, sannan kuma yace baya son ganin ɓacin ranta shi ma ko kadan. Yace tambayarsa anan yaya zai yayi iyakacin kokarinsa amma ya gagara yayi convincing din mahaifiya din. To dama haka ɗabi'ar dan adam take, asali su wa'incan bafanu sun yi kuskure, bai dace ba in mutum ya rasa mahaifinsa a rinka gallaza masa, a rinka masa abubuwan da ba su kamata ba. Akwai wani wanda yake bamu abuna, yake bani bayanin tashinsa, yanzu haka yana tashe kuma Allah ya hore masa arziki. Yace lokacin da mahaifinsu ya riga ya rasu, suna zaune a gida, ko bayan gida zai yi ba dama ya shiga shaddan gidan, sai dai su je can kwari su biya bukata a kowane lokaci, kuma ba dama ya shiga ɗakin da 'ya'yan gidan suke kwana, sai dai kwana a zaure. amma Allah da ikon sa yanzu dukkan wayancan da ƴaƴan wayancan kowa yana bukatan ya taimake shi gashi Allah ya fifita shi to haka rayuwa take mutane ba sa la'akari ba sa daukan darasi yawanci mutane mutum sai ya dauka cewa yana gallazawa wani bawan Allah gallazawa wani ko yaro karami da ake yi duk da cewa in Allah ya nufin daga darajar mutum dawa inda kaga ana gallazawa yaro karami ko don mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba sa kusa da shi ko su rasu ana masa wannan to karshen ta fa darajar sa za ta dagu ne a sama don ko annabawan Allah ka duba annabi Musa alaihi salam aka jefa shi a akwati aka jefa shi a ruwa ayi wannan saboda darajar sa za ta tashi a can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha yatiman haka dukkan manyan mutane masu daraja haka suke tasowa don haka bai dace ba mutum ya rinka walakanta dan adam ai ko tinkiya ce aka batta ya kamata a daraja ta baka san me zai zama watakila bawan Allah ne alal aqalla in ka taimake shi ma kana samun lada ne a gurin Allah ko ma bai zama mai arziki ba kana samun lada don haka wannan hatsari rayuwa ne wanda yawanci ana fiskantan irin sa irin wannan guri namu kaga ana gallazawa abuna yaro yana shan wahala yana ganin bala'i da tashin hankali amma sai ya girma sai Allah ya daga shi duk wancan abubuwan ya wuce kuma abun kunya akwai wani mutum shi ma a Kano da ya taba mu labari tafiya da suke da akwatin su da wahala da sauransu mahaifiyarsa ta rasu tun yana yaro to Allah ya daga shi to irin wayannan abubuwa suna nan da yawa misalai amma ba safai ake daukan darasi ba don haka bai dace ba amma tunda kai Allah ya sa zuciyarka ta canza ba za ka gushe dai kana yi wa mahaifiyarta ku nasiha a hankali har Allah subhanahu wataala ya sa ita ma ta yi hakuri ba in ta yi hakuri kaga shikenan sai zama abuna an huta an kuma samu sauki domin idfa billati hiya ahsan menene ba wa ina aqabtum ba abuna idfa billati hiya menene wala tastawi alhasanatu wala sayya wala tastawi alhasanatu wala sayya wato miyagun abubuwa da kyawawan abubuwa ba sa yin daidai idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazbin adhim sai an yi hakuri yake samun wannan kuma sai masu rabo suke samun wannan don haka ya rinka jawo hankalinta irin wannan in aka yi sa'a sai ta sauko amma a matsayinta na yar adam ajiza ce ba tsananta mata za a yi ba saboda an yi mata abin da bai dace ba ko kadan a rayuwa ko ba kowane dan adam bane yake iya jure wannan don haka sai dai a yi ta rinka jawo hankalinta a hankali kafin nan a daidaita wallahu ta'ala a'lam wannan shi kuma ce bayan ya yi sallama tambayarsa anan ita ce yace ya je wajen da yake shi wajen da yake yin aiki ana fara aiki ne karfe 7 da rabi na safe ya iso wajen aiki din karfe 7:25 na safe shi da abokin aikinsa sai abokin aikin nasa ya rubuta karfe 7:05 a jikin littafin da ake rubutawa amma yace a time book yace shi kuma sai ya rubuta daidai lokacin da yazo sai suka ce shi mugu ne yana so a hukunta wanda suka zo lati daga bayansa sai kasance in ya rubuta sunansa da lokaci sai a rinka gyarawa yace sai a gyara sai a bata dai shi yace sai a gyara sai a rinka bata lokacin a bayansa to menene hukuncin masu rubuta lokacin ƙarya a wajen aiki wannan haramun ne bai halatta ba kuma ta zo ya rubuta kawai lokacin da yazo in yana so ya zo da wuri sai ya zo da wuri tun da wuri sai ya rubuta lokacin da ya zo in ya zo sassafe ya rubuta in ya zo lati ya rubuta duk abin da za a yi hukunci bisa abin da ya rubuta na gaskiya in an yafe masa ma ya rubuta gaskiya in an ci taransa ma ya rubuta gaskiya yafi akan ya yi ƙarya ya je gaban Allah subhanahu wataala tambayarsa ta biyu ce suna sallar jam'i ne sallar asuba bayan sun yi raka'a ɗaya sun dago sai aka ɗauke wuta sai ladani ya sunkuya ya ɗauko lanta ya kunna ya dawo ya tsaya to malam menene matsayin aikin da ya yi a sallar babu laifi aikin da yi saboda maslahar jama'a ne matakar bai kaucewa alƙibla ba aikin sa bai tsawo har ya fita daga sallah ba kawai ana cikin sallah ne sai aka dauke ta zama cikin duhu akwai maslaha yanzu da wani abu ko kwaro ko kunama za ta zo ba za a gani ba to don lura da maslahar jama'a sai sunkuya ya dauko lanta ya abu nan babu laifi akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin gaba ya bar gurin sa ya bude kofa sannan kuma yayi aiki ya jinkirta ya sauke Umayma lokacin da ta hau kansa abu nan kar ya daga ta tafa don lura da maslahata to wannan maslaha ce na al'umma wanda ya bijiro a cikin sallah babu laifi abin da wannan yayi insha Allah ta'ala makila ya samu lada bi iznillahi ta'ala wanda yace ita ce tana azumi karfe 5 na yamma sai ta ga wani brown din ruwa ya zo mata kuma dama tace tana tsammanin dawowan period dinta al'ada a bracket kamar da ta rubuta tace tana tsammanin dawowan wannan period dinta al'ada kenan a wannan ranan amma kuma al'adan bai zo ba har san da aka sha ruwa to malam menene matsayin azumin ta na wannan rana akwai takardar da ita ma iri ɗaya ne sai dai kawai bata bambanci bambancin su kaɗan ne shine ita ma takarda ta biyun tace malam mace tana azumi sai al'ada ya zo mata wato jinin haila ta rubuta ita ma bracket wato kafin a sha ruwa shin za ta ci gaba da azumi to wannan duka tambayoyi guda biyu hukuncin su ɗaya wanda ta ga brown din ruwa a ranar take tsammanin al'ada shikenan ya zama al'ada don haka azumin ta ya baci ita ma wannan wanda ita kan zahiri kawai al'adan ta gani tana ganin al'ada azumi ya haramta gare ta don haka daga fitowar al'ada kawai sai ta ci abinci ba za ta ci gaba da azumi ba za ta kame baki ba za ta yi komai ba kawai shikenan sai ta ci gaba da cin abinci wannan shine abin da yake kansu don haka azumin wannan rana na wacce aka karanta da farko da ta ga brown din ruwa a ranar da al'adan ta zo mata azumin ta ya baci za ta biya wannan azumi haka kuma wadda ta ga jinin al'ada azumin ta ya baci za su biya wannan azumi na wannan ranar wallahi ta'ala a'ala insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul tauba aya ta 23 insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
Allah subhanahu wa ta'ala ta ya ayyuhal ladhina aman, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidhu aba'akum, kar ku riƙi iyayenku da suka haife ku, wa ikhwanakum, da ƴan uwanku danginku na jini yayu ko ƙanne, kar ku riƙe su awliya'a, majibinta, ma'ana ku ba su jibintar lamari in istahabbul kufra ala al-iman, in dai har sun so kafirci akan imani, suka zabi kafirci suke so akan imani, ka Allah subhanahu wataala ce to kar ku yadda ku ba su jibinci, ku nuna kuna son su, so na jibinci ta yadda za ku iya ba su al'amuran ku, ku ba su sirrin ku, ku ba su sirrin addinin musulunci, Allah ce kar ku yi haka, matikar sun zabi kafirci akan imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yatawallahum minkum, wanda duk ya jibince su ya so su so na gaba daya, minkum daga cikin ku, fa ulaika humuz zalimun, to waɗannan fa sune azzalimai, ba a taba bada goyon baya da wala, alwala wal bara, alwala shine jibinta, bada jibinta da so na jibinta, da bada al'amura na harkar rayuwa a hannun wani wanda ya zaɓi kafirci akan imani, Allah ya kar ayi wannan, kar ku yi wannan ku mu'mine ko kada, Allah subhanahu wataala ya hana, kuma yace wanda duk ya so su ya jibintar da al'amari gare su alhali sun zaɓi kafirci akan imani, Allah ya fa ulaika humuz zalimuna, waɗannan sune azzalimai wanda suka zalunci kansu. Sai Allah ya ce kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana aba'ukum, in har iyayenku suka kasance, wa abana'ukum, ƴaƴanku suka kasance, wa ikhwanukum, ko kuma ƴan uwanku suka kasance, wa azwajukum, ko kuma a'a matanku suka kasance, wa ashiratukum, ko kuma danginku suka kasance, wa amwalu niqtaraftumuha, da dukiyoyi waɗanda kuke samo su ta hanyar sana'o'inku ko kasuwancinku, wannan ya zama wa tijaratun ta shauna kasadaha, da kasuwanci wanda kuke tsoron ya karye, wa masakinu targaunaha, da kuma guraren zama da kuka yadda da su, kar a fidda ku daga gurin wannan zaman, ma'ana in har ya kasance iyayenku, ƴaƴanku, ɗan uwanku, matanku ko kuma mazajenku ko mata, ko danginku na jini, ko kuma a dukiyar da kuke samu wajen sana'o'in da kuke yi, ko kuma a jarin da kuke tsoron ya karye na harkar kasuwancinku, ko kuma a gidaddaji da kuka gina, ya zama waɗannan abubuwan da Allah ya lissafa suka zama su ne mafi soyuwa, a habba ilaikum, su suka fi soyuwa a gurinku, minallahi wa rasulihi, akan Allah da manzonsa, wa jihadin fi sabilihi, da kuma yin jihadi wajen tafarkin Allah. In dai waɗanta abubuwan suka fi soyuwa akan waɗannan abubuwan, akan Allah da manzo da fita jihadi, to Allah ya ce fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, to ku zauna ku jira har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa, shine halakar da ku, ko kuma mutuwar ku, ko kuma tashin alkiyama, ku jira kawai. In dai har waɗanta abubuwan, aba'ukum, abana'ukum, ikhwanukum, azwajukum, ashiratukum, amwalu niqtaraftumuha, tijaratun takshawna kasadaha, masakinu tardawnaha, abubuwa takwas, idan abubuwa takwas innan su suka fi soyuwa a gulinku a madadin Allah subhanahu wa ta'ala, da madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ma jihadi fi sabilillah, a madadin jihadi fi sabilillah, sai kuga cewa bari ku kwanta irin waɗannan gidajen, shi yafi alhali ana ta ruguza addinin musulunci, ana kashe musulmai, kuka zauna kuka nitsu kuka kwanta a gidaje da kuka yadda da su, ko kuma kuka ce a'a ku jarin ku kuke so kar ya tabu, saboda haka aje ayi wa addinin musulunci duk abin da za a yi masa, ayi wa Allah abin da aka ga dama, ba ruwan ku da Allah in dai jarin ku yana nan, wa amwalu niqtaraftumuha, ko ya zamanto a'a dukiyoyin da kuke samu a wajen sana'o'inku ya fi soyuwa a gare ku, ko da Allah ya haramta abun, inda za a samu kuɗi kuna so, ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta abun ba, ko kuma bai yadda da abun ba, inda za a samu kuɗi kuna so, to inda har kuka wayi gari haka, Allah ce to fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, to ku jira har lokacin da Allah zai zo da al'amarin sa. Wallahu la yahdi alqaumal fasiqina, Allah bai shirye da mutane fasikai zuwa ga tafarkin gaskiya ko kuma zuwa ga shiga aljanna in sun mutu bisa fasikanci ne. Alfasiqina sune alkharijina an ta'atillah, fasikai sune wanda suka fita daga tsaya wa Allah. Wannan aya tana nuni zuwa ga cewa mutum bai halatta gare shi ya so wani abu na duniya sama da son Allah ko son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wata ran Umar radiyallahu ta'ala anhu yace, ya Rasulullah, in ban da raina duk duniya ba abun da nake so kaman ka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Umar tukunna, baka cika mai imani ba. Ai sai in manzon Allah ya zama sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwa gare ka sama da ranka. Sai ce, to ya Rasulullah, al'ana a yanzu duk duniya ba abun da yafi soyuwa a gare ni sama da kai, har raina ba na son raina kamar yadda nake son ka. To dake Umar radiyallahu ta'ala anhu da gaske yake yi ba dauri bane. Sannan sallallahu alaihi wasallam yace, al'ana ya Umar, yanzu ka zama mumini ya Umar, don da gaske yake yi, don ba abun da zai wulga a gaban Umar radiyallahu ta'ala anhu in dai yayi karo da abun da Allah yace ko yake so, ko yayi karo da abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so, ko menene abun a duniya. Umar sai ya yafe shi, Umar ya yafe shi ko menene. Don haka Umar radiyallahu ta'ala anhu zama mumini, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi, ko min malihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, babu ɗaya a cikin ku da zai zama mai imani mumini na gaskiya sai ni na zama ni nafi soyuwa gare shi, ni manzon Allah, in ji shi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya fi soyuwa ga mutum sama da dukiyarsa da iyayensa da ƴaƴansa da ma mutane baki daya. Wato hanyar neman dukiya, in akwai sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hanyar, to komin dukiyar da za a samu sai mutum ya watsar da wannan hanyar. Hanyar samun abu ko duk abun da za a samu, a kuɗi ne ko kuma a manya-manyan gidaje ko kuma a jari mai girma ko kuma a dukiya da sana'a da za a rinka samu, to in dai akwai sabon Allah tukunna a samu, to sai mutum ya wayi gari, ya haƙura da wannan, ya zaɓi Allah da manzonsa, sannan tukunna yake zama mai mumini na gaskiya. Kaga shi yasa Allah ya jera wa'innan abubuwa guda takwas, har iyaye fa, aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, da mata, haka mata mazansu. Sai mace ta haƙura da mijinta akan addini ko akan Allah da manzonsa, sai miji ya haƙura da matarsa akan Allah da manzonsa. Sau dayawa miji ba safai yake fada don an taba Allah ko an taba manzonsa ba, ya fi yin fada akan haƙƙinsa kawai. Yanzu wani in ya shigo kaje yana bala'i, kawai ruwa ne wai, ba zo an aje masa na sanyi ba, akan wanda yake bala'i. Amma in bata yi sallah ba ne, wannan ba damuwa ba ne. Bata yi sallah ba zai ma tambaye ta ba, wannan ba damuwa ba ne. Amma bata kawo abinci ba, ta san kuma lokacin dawowansa ya yi, ta rena shi. Amma bata yi sallah ba, bai da damuwa. Ta fita ta tara harkokin biki da shige da fice, wannan bai dame shi ba. Ta shiga kasuwa ta yi duk abin da za ta yi, ta shiga gidan biki da wanda ta tambaye shi da wanda bata tambaye shi ba, a yi hargowa a yi bid'a, wannan ba damuwarsa ba ce. Amma ran da ya dawo bata gama abinci ba, anan suke rikici. Yawanci mutane akan abin da ya dame su kenan. Shi yasa wasu mata, yanzu musamman abin da Sheikh Adam Muhammad da Kwaro ya taɓa gaya mana wata magana, ya ce, idan mutum yana da alaka ko da ɗalibta ko wani abu, to wasu matan sukan nuna yadda da shi ko su yi aure ko iyayensu ko wani abu nan, don su gwada jarraba taɓa addini ko kuma taɓa mutunci a gani. Wannan yana iya faruwa. Ita ko waɗanda za su zo don kawai alakar a ga cewa an taba addinin mutum ko mutuncin mutum a addinance a gani. Shi yasa misali duk abin da ka san addini ya koyar kace eh haka ne, ko ka ga yawa jama'a ko ka buna to ba su sauce ya kansa, ba za ka ga yawa jama'a ku yi kaza ko ku bar kaza kai kuma a zo kanka shikenan ba. To wasu za su iya jarraba ka, bari su gani za su yi biki. To in kana hana biki to wasu za su ce bari su gani za su yi biki, ran da kai yadda aka yi ne ka ga yawa jama'a to magana ta baci. Kai mata suna iya, shi yasa kowane mutum da akwai abin da zai iya jurewa ko da a zaman aure ne, don Allah subhanahu wataala ya faɗi anan, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi. Mata ta taba Allah, ta taba manzon Allah, nan ka hakura tai duk bid'ar da za ta yi ta shiga duk inda za ta shiga, wannan an hakura. Amma in ta taba haƙinka ne za ka yi magana, wannan gaskiya tilka izan ismatun ziza, shi za kowa da yadda yake. Wani za ce ya akai matan ta zo ta jarraba ka, uwar matarka tana iya sa matarka a gaba ta kai ta wani guri ko ta ce ta je suna, akwai wanda ya zo yake complain, wai uwar matarsa ta zo ta gida kawai sai ta ce shirya mu tafi ba da izininsa ba, kawai shikenan sai ta ce shirya mu tafi, sai ta ɗebi matar kawai sum wai sun tafi abin nan suna. Ya isa ya raba ta da ƴan uwanta, wai ya isa ya raba ta da ƴan uwanta, uwar fa da kanta kaga in ba hankali irin na abu nan wayanda suke abu nan mace ta zama kaman dabba ba, wai za ta yi wannan? Wata za ta iya daukan matar mutum ba da izinin sa ba, wai ta yi tafiya da ita can ma sun je suna ko sun je aure? To in kai dalibin ilimi ne mai karantarwa zaka hakura da wannan ko ba zaka hakura da wannan ba? Wallahu alam, ya danganta da yadda mutum yake, ya danganta da yadda mutum ya dauka. Mata ba da izininka wadda aurenka wai uwarta ta kai ta suna har wani gari ba izininka, kuma ka zauna lafiya, kuma ka zo kana yi mutane wa'azi, kai ba ka son a zauna lafiya. To shi yasa kowa da abin da zai jure, kowa da abin da zai tsaya. Amma mata za ta iya ba ta yi abinci ba ma a zauna lafiya, ka dawo gida da yunwa da komai, kuma ga abincin a gida ga komai, ba ta yi abinci ba, wannan ba wani abu ba ne, sai ka girka kawai. To me? Ba sai ka shiga kitchen ba? Amma ta je suna ba da izininka, ko uwarta ta sata a gaba ta kai ta suna wani gari ma tukunna ba da izininka, nan kuma ka jure kuma ka zo ka yi mutane kakatu? A'a, ba gaskiya ba ne wannan. Amma maganan ta zo ba yi girki ba, ko kuma ba ta gaishe ka ba, ko kuma ba ta kai ruwa ban daki ta ji ka ƙarfi ne? Ba ci kai ruwa ban daki ba, jinbi ne ƙarfi ne? Allah daga ranar in ta ga dawaka ta sake kaiwa, duk wannan ba abun da za a ji kuwa ne, ba wani damuwa ba ne. Yawa, amma taba Allah da taba addinin Allah nan ne gurin rikici. Kisa kowane mutum ku ringa masa hisabi daidai da yadda ya dauka da kuma yadda za ku masa kyakkyawan zato wataƙila. To haka abubuwa su. Kisa Allah subhanahu wataala ya yi ka'ida, ka'ida ce wannan. Yawa, wanda ya ga zai tabarbare shi kam zai dauka ta shiga duk inda za ta shiga ta fita ta abun nan, zai hakura zai zauna a je a yi ta yi. Amma akwai nau'i, wannan shi mai karantarwa ne ko kuma mai magana ko abun nan, to duk irin wannan babu sassauci a kansa, don Allah ne yake magana. Yawa, Allah subhanahu wa ta'ala shi yake magana, ba a wasa da addinin Allah. Komai za ka iya yafewa akan addinin Allah in dai ya taba addinin musulunci, wannan shi ne. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a zo a sake cewa abuna wa'innan abubuwa guda takwas su zama sun sha kan mutum akan addinin Allah, akan Allah subhanahu wataala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kawai mutane su shantake ana ta kashe ƴan uwansu, ana ta zubar da jinin musulmai, shikenan kawai sun shantake a gidaje, ba su fita ba, ba su yi magana ba, ba su ce komai ba, ba a dau matakin daina ba. Baka ganin da an yi magana akan waɗansu waɗanda ba musulmai ba a kowane ɓangare a ƙasar nan, to nan ne za a kawo magana constitution ya ce kaza, ka ji gwamnoni ne, waye ne, kowa yana magana. Amma in musulmai ne an sha yin irin wannan, ba gwamna ɗaya da yake magana a Najeriya. Wani irin tunani ne musulmai ba sa ganewa? An yi wata magana sai duk ko ina ya ɗauka, duk duniya ya ɗauka, mun sha faɗan irin wannan abu ba. Sai duk ko ina kawai duniya ta dauka a ce kaza a ce kaza, kaga har gwamnati su yi taro akan abun da wani dan abu ne kawai da aka faɗa ake abu nan, su yayi masu kawada ba san su ba, zuwa iska abun nan bai abun nan shikenan. Amma idan musulmi ne ayi barazana a fidda bindigogi su gani a ce su fita daga gurin a hana su sallah a hana su kaza ba wanda zai magana musulman ba za su yi magana balle wanda ba musulmi ba to wannan shine zaka gana maganar constitution tun yaushe kullum muna faɗa constitution ya faɗa mu muna magana da alqur'ani amma a zo ma ga ka'idan kasa din constitution already ya ba wa kowane dan Najeriya zama a duk inda yake so ya zauna amma in musulmi aka taba wannan anan constitution ba mai cewa komai lauyoyi musulmai ba sa cewa komai constitutional law duk wani dalibin da yayi law ya karanta constitution dole ne akwai constitutional law ba a karanta ba a magana ai ba za a yi magana akan sa ba balle mutum ya zama barista an yi kwalin din sa to ba bai ce komai ba yayi gum to sai yaushe zaka yi magana ni saka je ka karanto law din ai don irin wayna abubuwan ne ka rubuta gaskiya ka rubuta kaidoji ka yi magana ka yi difa'i ga addinin Allah shine dalilin karanta law din ai to irin wayna abubuwa wajibi ne mutane su lura da su ka'idojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa a san da su kuma a bi su ka'idojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa a san da su a bi su yo babu wani a tsaya ko a ja da baya ko a abun nan in akan addinin Allah ne sannan kar a zabi wani abu na duniya akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zabi wani abun duniya akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da yayi karo da su to a gyale shi a bar shi yawa shine kaida da Allah subhanahu wa ta'ala ke fadi ana Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Umar radiyallahu ta'ala ya ce ya rasulullah yanzu kam komai ma a duniya har raina ba na son sa kamar yadda nake son ka ya manzon Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya Umar yanzu ka zama mumini ya kai Umar radiyallahu ta'ala dan ka Umar radiyallahu ta'ala ya fadi wannan waina hadisi zaka ga al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo su da ayan fadin Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahu aw abana'ahu aw ikhwanahu aw ashiratahu ulaika kataba fi qulubihim al-iman kaga in dai mutum ya yadda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe to ba ka taɓa samun sa yana miƙa so na mai zurfi ga wurtaccen so ba sai Allah ya yi magana da kalmar ya yi amfani da kalmar wud yuwadduna wato ba sa nuna tsananin so cikakken so ga wanda yake hadda Allah wa rasula ya keta dokar Allah da manzonsa ba sa nuna ga wurtaccen so ga wannan amma so na mu'amala ya halatta la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin soyayya na mu'amala ko kasuwanci da wanda ba musulmai ba da wanda suke suna sabo ko musulmai masu sabo ko wanda ba musulmai ba kwata kwata a kasuwanci a mu'amala a amincewa a menene wannan Allah subhanahu wa ta'ala bai hana ba Allah ce bai hana ku wannan ba basu yaƙe ku ba basu kore ku daga gidajen ku basu yi komai ba wannan babu komai innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tawallahu wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahu yau wa'annan sune waɗanda Allah ya hana ku jibince su amma waɗanda ba su yi muku komai ba ba fitina ba sauransu babu laifi a zauna a yi daidai a zauna zaman lafiya ana mu'amala zaka iya taimakon su ma da kuɗi zaka iya wanda ba musulmi ba ka bashi taimako na kuɗi zaka iya ya halatta zaka iya saya masa abinci ba musulmi bane ka saya masa abinci ko ka saya wa gidansa abinci ko ka saya masa riga duk wannan babu laifi Allah subhanahu wataala bai hana ba matukar bai tsangwami addinin Allah ba Allah subhanahu wataala yace fatarabbasu ku jira in dai kun zabi waɗannan to fa ku jira hatta ya ati Allahu bi amrihi har yadda lokacin da Allah zai zo da al'amarin sa shine ko mutuwa ko tashin alkiyama ko kuma kaskanci za ku ga kaskanci a duniya in kun zabi waɗannan sai kun ga kaskanci sai dai addini bai dame ku ba kuka zabi kaskanci shikenan in an je lahira kuma ba kai labari Allah ya kiyaye ku Allah ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala bai shirye da mutane fasikai su tafi aljanna al-kharijina an ta'ati Allah su tafi aljanna a Allah bai nusar da su zuwa ga tafiya aljanna shi yasa mu ji tsoron Allah mu rike addinin Allah sama da komai a duniya addinu ra'sul mali fastamsik bi abun kunya ne ka zabi wani abu sama da Allah abun kunya ne mutum ya zabi wani abu sama da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In manzon Allah ya ce ga abu nan to abi shi, in akwai samun wani abun duniya amma fa yayi karo da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a hakura da wannan abu, ba shi kadai bane Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani. Duk abu na haramu an isance shi, Allah shike azurtawa. Haramun kuma ko an cita ba shine karshe shike na za a wadata ba, bal ma haramun tana sa mutum yawan rashin wadatuwa ne. Daga ran da mutum ya fara cin haramun to ya zama dan dawainiya kenan, dan zirga zirga, kullum a zirga zirga yake, kullum duba na sama da shi yake, suwa ne ma sun fi shi zai iso su, suwa ne ma sun yi gida bai yi ba, suwa ne sun yi kaza bai yi ba, kullum yana dan kawai sai ya zama kaskantacce, yana sayan kaskanci ga alamar kudi a jikinsa amma kuma babu wadata a fiskarsa, kullum cikin talauci da bala'i. Don haka a ji tsoron Allah, cikin haƙoƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in an ce za a biye wato bin abun duniya kawai da neman yardar abun duniya, wannan ba zai kai mu ba. Don haka a yadda da abun da ya dace a bi, a nuna mun hadiri amma kuma ina ga don an ji gaya ba damuwa yawa, saboda haka gaskiya shi yasa ban tsaya ba, don an jika an zo daga nan zuwa gida kawai mun jika, ba wani abu bane gaskiya. Yawa, ana muna maganar yakin Badar ba kwanan nan aka ce a 17 aka yi ba, yau 15 nan an jika da ruwa, bismillah, wallahi wa alam.
فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
الله سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الله يقول لقد نصركم الله حقيقة تبس الله ياتي مكيب في مواطن كثيرة أقول عليه ديوة دبن دبن. الله سبحانه وتعالى ياتي مكي النبي صلى الله عليه وسلم ده صحبانسا أقول عليه دبن دبن. الله هنا نونا شيكي تيما كاوا مسلمي شيكي تيما كاوا الدين الله الديني ناسني واندس كي إيماني ده شي سكا سيا سكا جاجر شي taimakon Allah ke tsaye da su, su tsaya akan imani, kuma duk abin da suka samu na nasara daga taimakon Allah ne. Ko menene, ko a rayuwa, duk abin da ka sa a gaba, in kaga ka ci nasara kana addu'a Allah ya baka dama ka ci nasara akan sa, ka godewa Allah, ka sani cewa daga Allah ne. Malamai magabata suna cewa ko abin da suka fi karfin sa ne sai sun yi addu'a akan sa, suna neman taimakon Allah akan sa. Komai karkare na, karkace ha ba dan abu kadan dan abu kaza kan abun naira 20, bayan ina da naira 1000 kaga abun naira 20 kam ka ga mafin karfin sa sosai, to karka dogara da wannan naira 1000, nemi taimakon Allah, ka dogara ga Allah. Kuma in ka ci nasara akan abun naira 20 kaga ka fi karfin sa, kace alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah da ya taimake ka ka samu. To shi yasa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin, haqiqa Allah subhanahu wataala tabbas ya taimake ku a gurare daban-daban masu yawa. Shine an yi yakin Badar, Allah ya taimake su. Kafin nan hijira, Allah subhanahu wataala ya taimake Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mine, suka yi hijira da gwagwarmaya suka kauro, da su ɗan kadan ne, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai da mutanen cikin gidansa masu imani, abu yayi ta fadi, yayi ta fadi, suka yi hijira cikin taimakon Allah, suka kauro zuwa Madina. Sannan daga Madina suna ƙara bunƙasa, suna ƙara yawa, duka wannan taimako ne daga Allah subhanahu wataala. Allah ya ce wa yawma hunaini, ku tuna ranar yakin Hunain, wannan an yi shi ne bayan fatuhu Makka. Bayan fatuhu Makka aka yi yakin Hunain. Lokacin yakin Hunain musulmai suna tsewa, sun fita sama da 10,000 akwai riwayoyin da suke cewa musulmai sun kai mutum 40,000 ran da aka fita yakin Hunain. Kai ana cikin tafiya ma a hanya akwai waɗanda ma a ƙauyen su a lokacin suka musulunta su ma suka dau sahu kai suka shiga sahu suka bi. To kaga sanin su ga addini irin waɗannan yayi karanci, don ka ba san tawakkali ba, ba san abubuwa da yawa ba. Mutane da yawa sun musulunta, akwai ma tunda an yi fito Makka ne ba a dade ba, akwai waɗanda suna nan daga Makka an fito tare da su amma ba san abubuwa da yawa ba, ba kamar sahabbai wanda akwai waɗanda tunda suka yi hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna a Madina aka dawo aka yi fito Makka, su wannan kullun suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayoyi da suke sauka sun san su, an karantar da su, sun san hukunce-hukunce masu yawa waɗanda wasu su ba su sani ba. To waɗannan da yawa yanzu suka musulunta, wasu kuma ba su jima da musulunta ba. Don haka da za a je yakin Hunain kawai sai mutum in ya kalli yawan tawagar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ita, sai mutum ya fita a guje akan doki tun yana baya can a tawaga din, sai ya yi gudu sai ya je can gaba sai ya waiwayo sai ya ga ɗumbin jama'a ana tafiya, sai ya kabbara ya ce abba yau kam dole mu ne da nasara. Sai yawan su ya rudar da su, saboda mai sabi ne a musulunci, ba irin gogaggun muhajirai da ansarawa wanda suka rinka shan gwagwarmaya suka san babu nasara sai a hannun Allah ba. Waɗannan mutane da suke ta magana suna alfari suna ganin abunan, su abubuwa da yawa ba su sani ba ne, don haka suna suka zo da aka zo Abu Ibn Malik shine jagoran kafirai lokacin, shine jagoran kafirai da ya zo sai sanya mutanensa suka fake a wasu gurare, sai bar mutane kaɗan a gaban rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da rundunar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga tsakiyar tsulun, sai suka musu kofar rago, sun ɗauka cewa sun gama da yaƙi, bari su ɗebi ganima, ko sai suka rinka jin harbi ta ko ta ina harbi, ta ko ta ina harbi. Kuma shi Malik ibn Auf su Saqif da waye-waye rundunonin ƙabilun Larabawa suna tare da shi don yaƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yana da gwarazan gwanaye wajen iya harbi, kawai ba su an karaba musulmai kawai sai harbi ko ta ina, ba ji ba gani ta ko ta ina, ina fan hazamal muslimun, sai rundunar musulmai suka karya suka karye kai sai suka rinka watsewa, sai gudu suke yi, suka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna guduwa suna guduwa, suka rasa inda za su kansu, da suka yi watsiyar dila sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane kaɗan, wasu ruwaya suka ce ƙasa da mutum 100, wata ruwaya ta ce mutum 80 ne kawai suka saura tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin su Abubakar da Umar da Usman da Ali da Abbas da Ayman ibn Ummu Ayman da Usama ibn Zaid da Abdullah ibn Mas'ud, waɗannan duk sun saura tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in, da sauran wanda suka saura tare da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan duk mutane sun watse, mutumin da yazo da sama da mutum 10,000 ko 40,000 aka waye gari, sauran mutum ƙasa da 80, ai kaga magana ta kare, sun watse suna guduwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar sai haukan alfadari, kasan alfadari ba shi da sauri irin na doki, ba shi da sauri irin na raƙumi, alfadari yana tafiya ne a hankali, amma don a nuna jaruntan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya nuna jarunta da tawakkali ga Allah, sai yake cewa ana nabiyullahi la kadhib, ni ne annabin Allah, duk mai son ya kashe ni ya harbe ni kar ya harbi wani, la kadhib babu ƙarya, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam bai buya ba, baya tsoron mutuwa wajen isar da sakon Allah, yace ana nabiyullahi la kadhib, gani nan ni ne annabin Allah, kuma bai hau doki mai gudu ba, sai hau alfadari, don in mai son ya iso shi ma ya iso shi da wuri, yace ana nabiyullahi la kadhib wa ana Muhammad ibn Abdul Muttalib, ni ne Muhammad dan Abdul Muttalib, in kuna neman Muhammad jikan Abdul Muttalib kenan, to gani nan karku nemi wani, ni ne a fili, yana matsowa kafirai suna ja da baya, yana matsowa suna ja da baya, domin a haƙƙin annabawa annabin Allah ya fi ƙarfin ya juya wa kafiri baya, ko da saura shi ɗaya ne, in duk mutane sun watse saura shi ɗaya, to shi a haƙƙinsu su annabawa tsakaninsu da Allah wannan alƙawari ne, babu dama annabi ya juya wa kafirai ya gudu ko ya saura shi ɗaya, don ka annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce nusirtu bir ru'b masirata shahr an taimake shi da tsoro sai yana matsowa yana cewa ana muhammad ana nabiyullahi la kadhib ni ne annabin allah ba ƙarya a ciki wallahi ni annabin allah ne ana ibn abdul muttalib ni ne dan abdul muttalib me neman ya kashe bismillah yazo ya kashe ni ina yana matsowa gaba suna ja da baya yana matsowa gaba suna ja da baya alhali ga duk sahabbai sun watse sun gudu sun bar shi amma saboda jarunta irin ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam da tsananin tawakkali baya tsoron mutuwa wajen isar da sakon allah doka sai yana matsowa suna komawa to shine Allah yake bada labari anan lagari nasarakumullahu fi mawatin kathiratin insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba zamu fassara ina ayoyi shine Allah ya saukar da wannan aya da yadda Abbas radiyallahu ta'ala anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya kira mutane su dawo insha Allah ta'ala lokaci na gaba zamu ci gaba da bayani da wannan ayoyi muna fatan Allah ya taimake mu